الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى ليساك هذا مو أولا يمشي نا لربا na muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya hada mu a wannan yammaci na Laraba inda na jin 30 ne ko 29 to ba labarin ganin wata ko dake ba a mai da hankali kan watan sai azumi ya kusa dai yanzu akwai kalandoji na'am a 30 ga watan Jumada al-Ula hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 wanda daidai da 4 ga watan 5 2011 dawowar mu zuwa karatun hadisai na 40 nawawiya wanda al-imam Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf An-Nawawi ya tara wanda aka fi sani da Al-Arba'in An-Nawawiyya wanda ya tara Jawami'i Kalimin Nabi sallallahu alaihi wasallam wato kalmomin manzo sallallahu alaihi wasallam ko maganganun sa wadanda suka tara ma'anoni masu dama a yau zamu tashi kan hadisi na 30 wato shine hadisin Abi Sa'laba Al-Khushani نعم تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى عن ابي ثعلبة الخشني جرثوم لابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله فرض فرائض فلا تضيئوها وحج حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار القطني وغيره
طيب wannan hadisi kamar yadda muka ji shine hadisin Abu Sa'laba Al-Khushani Abu Sa'laba Al-Khushani sahabi ne mashhuri kuma ma'rufi an fi sanin sa da al-kunyar sa kuma malamai sun yi sabani mai yawa yana cikin sahabban da malamai masu magana akan tarjuma sahabbai suka yi sabani mai yawa akan sunansa da sunan babansa wasu su ce kamar yadda yake anan Jurthum ibn Nashir wasu kuma su faɗi wasu sunayen daban a adadinsu a cikin al-isaba kawai wanda Ibn Hajar ya ambata a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba sun kusa 20 wannan ya ce sunansa kaza wannan ya ce sunansa kaza wannan abun ba abun mamaki bane in mun kalli cewa wasu daga cikin sahabbai kowa ya san su da alkunyar su ne kawai ba a san asalin sunan su ba ma'ana ba wai saboda ba su da sunan ba amma saboda dama can a wani garin suke sai suka musulunta suka zo na tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda ya zo daga garin da su ma suke ballantana a ce ya san sunansa kafin a rika kiransa Abu Sa'laba wannan kuma akwai shi da dama a cikin sunayen wato sahabbai ba a cikin abin da zai sa mutum kokonto akan sahabi ko daga suke ne ko ba daga suke wannan wani abu ne wanda shi kansa sabanin daga baya ne marubuta suka yi amma lalle waɗanda suka zauna da shi ba zai yi a ce an rasa wanda ya san sunansa ba amma tunda shi tara ma'lumat na wannan ilimomi da ake tarawa akan sahabbai a cewa ne sunansa kaza an yi shi ne ai daga baya to su malaman bayan tunda ba su suka zauna da su ba mamaki ya zama abinda suke da shi kawai na sunansa shine wannan kunya din kuma ta shahara sai kuma aka yi sabani a ce wannan ya ji cewa sunansa kaza ne wannan kuma yace a sunansa kaza kamar da Abu Huraira mun gane Abu Huraira kowa ya san shi kuma mashhuri ne da shi ma alkunyarsa Abu Huraira to amma za ga an yi sabani shi ma akan sunansa sabani mai yawa wajen suna goma wasu suka ambata wannan yace kaza ne wannan yace a ba haka bane kasancewar ya fi shahara da Abu Huraira din amma a tarihi an san shi shine sahabin nan na kabilar Daus wanda ya roki Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga mahaifiyarsa ta musulunta kuma ta musulunta yayi hijira ya bar garin su kai ba hijira ya zo ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina a lokacin yakin Khaybar wato shekara ta 7 bayan hijira a lokacin nan ya musulunta ya kuma zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a duk abubuwan da suka auku bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam yana da ilimi da shi aka yi har kuma dai lokacin da ya rasu hijira tana 58 don haka sanannen mutum ne to haka ne shi ma wannan Abu Sa'labata al-Khushani wasu suna cewa Jurthum ibn Nashir sunan shi Jurthum wani zai ce me wani suna ne wannan da Allah har wasu za su zanci suna ne da yake nunin wani abu na zargi ko suka malaman da suka yi bincike akan asalin ishtiqaqin sunaye suka ce Jurthum asalin abin da ake mai da shi shine ma kana aslan li ghairihi abin da yake asali ne na waninsa ana cewa Jurthum Jurthuma Jurthuma a larabce me yake nufi da ita shine abin da masu ilimin tibb suke kira germs yau haka yake a larabce shi ma Jurthum ake cewa wannan abin da ke sabbaba kwayoyin cuta su yaɗu ko su haifar da cuta ba me ake ce musu ba Jurthum germs da turanci ko to da larabci suna ce musu Jurthum in ga dai duk asalin ɗaya ne yawwa to ma'ana mai kyau kuma abin da ake nufi da sunan shine abin da yake asali ne ga wani wanda ba shi ba ka ku suna ne wannan na yabo ba suna ne na suka ba wala Allah shi kansa wancan din abin da ke haifar da cutan ana nufin asalin da ke haifar da a samu cuta ko wani abu ba wai dan ya zama abin zargi aslan ba yawwa Jurthum ibn Nashir radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ya ce inna allaha farada fara'ida lalle Allah ya farlanta wasu farillu فلا تضيعوها دون هكا كدا كتوزر تدسو وحد حدودا كما يا إياك انتي وسو إياكوكي فلا تأتدوها كدا كتريسو وحرم أشياء يا كما حرمت وسو أبوبوا فلا تنتهكوها كدا كأوكا مسو كتا حد شماكو أي كتاسو وسكت عن أشياء يا كما يشلو bai faɗi hukuncin wasu abubuwan ba shi kuma don me rahmatan lakum wasu suna cewa rahmatan bikum rahmatan lakum ghairin siyan dan tausayinku da jin ƙanku ba dan yamanta ba yayi shiru bai faɗi hukuncin wasu abubuwan ba saboda tausayi gare ku da rahama gare ku amma ba wai dan yamanta ba Allah baya mantuwa sai yace fala tabhasu anha to kada ku yi bincike ku yi kwakwale-kwakwale don ku nemo waɗannan abubuwa ɗin duk abin da aka yi shuru ba a ce komai a kansa ba to karkace za ka binciko shi a wannan za mu zo mu ji me ake nufi da kowace juz'iya na wannan hadithi insha Allah ya ce wannan hadithi ne hasan wato matsayinsa a gurin malamai shi ne hasan bai kai sahihi ba amma martabarsa hasan ne kuma mun san matsayin hasan ana ihtijaji da shi kamar da ake ihtijaji da sahihi ko yawwa ishe rawahu ad-Darqutni wa ghayruhu Ali ibn Umar ad-Darqutni wanda ya rasu hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam tana 383 ko da hudu shine ya ruwaito wannan wato hadisi ad-Darqutni shi ma ɗaya ne daga cikin manyan malaman wato ilimin hadisi babban littafinsa bal yana cikin manya-manyan hafizai musamman ya yi fice wajen sanin abinda ake ce mai illolin hadithi mana ilal na hadithi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka ruwaito za ka ga hadithi a ce zahirinsa sahihi ne saboda rijalin da aka rubuto hadisin ta hanyar su amintattu ne abinda malaman suke ce masiqat to amma sai kaga cewa akwai wata illa daga cikin illolin da suke hana inganci to wannan shi kansa fage ne mai wahala sosai a babun ulumul hadisi na jahabizan daliban ilimi ne da kuma malamai to wannan bawan Allah yayi fice a wannan fage din irin su al-Imam al-Bukhari shi ma babban malami ne a sanin ilmun rijal da kuma ilal na hadisi wannan dai abinda suka ambata kenan mu koma kan hadisi din inna Allah farada fara'iba Allah ya farlanta wasu farillai farillai in an ce farilla abinda ake ko dake bamu gama magana akan sahabin can batukuna na kuma shiga akwai wasu abubuwa masu fa'ida da ya kamata mu ji dangane da tarjumarsa banda kasancewar an yi sabani akan sunansa yana cikin sahabban da suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkasun bishiyan nan wanda Allah madauke ba mu labari laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara ko to Abu Tha'laba yana cikin waɗannan sahabbai din 1400 ko yawa sannan kuma yana cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya buga masa rabo a ganimar da aka samu a yakin Khaybar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike shi zuwa ga mutanansa yace yaje musu wa'azi yayi musu nasiha kuma suka musulunta suna cewa ya riga Abu Hurairah musulunta amma shi ma a shekaran Khaybar din ne ya ina cikin daga cikin manƙabarsa har yanzu yakin da aka yi a Siffin wato a wurin da ake ce masa Siffin tsakanin jama'ar Ali ibn Abi Talib da kuma jama'ar Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhum ajma'in wannan yaki da aka yi a Siffin Abu Tha'laba bai shiga cikinsa ba mun san daga cikin sahabbai akwai waɗanda suka koma gefe suka ki shiga wannan fitinar basu yaki gefen Aliyu ba basu yaki gefen Muawiya ba daga cikin su akwai Abdullah ibn Umar daga cikin su akwai Sa'd ibn Abi Waqqas su Muhammad ibn Maslama wanda shi daukar takobin sa ma ya kasancewar kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya taba ce masa kada ka bari kai daga takobinka akan wani mutumi da yake cewa la ilaha illallah to tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ga masa wannan to lokacin da akai wannan fitina yace sai koma bayan gari ma kare takobin sa yace shi shikenan in dai fitina tsakanin musulmi ne ya yaki musulmi to har abada ba shi a ciki shi yasa bai shiga cikin wannan abun ba har ya kare to Abu Tha'laba shi ma yana cikin waɗanda ba su shiga cikin wannan abu ba malamai sun saba wajen yaban da suke wa mutane dangane da wannan kusan suna cewa asali wanda bai shiga fitinar ba afdalu mimman dakhala a cikin kuma wanda suka shiga din suna cewa su gefen su Aliyu afdal daga gefen su Muawiya gurgudan yadda dalilan da suka sa aka yi fitinar ta auku wato suke wannan dai ina jin kun sha jin maganganu na malamai akan masalar ba mahallin ta bane yanzu mu tattauna akai daga cikin manƙabar wannan bawan Allah shine ya rasu yana sujada yana sallar dare wata rana sai ya rasu kuma har yassa tana cikin bacci sai ta gani a mafarki cewa babanta ya rasu sai ta tashi a furgice tashin da ta yi a furgice sai ta fito tana neman sa sai ta ganshi yana sujada ta kira bai amsa ba sai ta taba shi sai ya fadi daga nan aka san cewa ya rasu yana sallar wato dare ya rasu hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 75 ma'ana bayan hijira radiyallahu anhu wa ansa'ir sahabati ajma'in sai mu je kan hadisin farada abinda ake nufi da farada shine aujaba yawa farada ya wajabta wato ya farlanta wajiban abubuwa dan haka kada ku tozartar da su ita kalimatu farada a cikin qur'ani malamai suka ce kadance ba a zo da ita adadi da yawa ba adadin lafazin farada a cikin alqur'ani lam yati kathiran fil qur'an kuma suna cewa duk abin da qur'ani yayi nuni zuwa ga wajibcinsa to ana ce masa farilla duk abin da qur'ani ya zo da cewa wajibi ne to ana ce masa farilla malamai sun tattauna akan shin akwai bambanci tsakanin farilla da wajibi ko ku duk abu ɗaya ne ai muna ji ana cewa wannan abu farilla ne wannan kuma abu wajibi ne. Amma in aka tambaye ka me bambanci tsakanin farilla da sunna, ai da sauki zaka faɗa ko wancan dole wannan ba dole ba, dan aroto dai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai kuma mustahabbi sunnar, kuma ma akwai muakkada ghairu muakkada da sauransu. To amma idan aka zo aka ce maka bambanci tsakanin farilla da wajibi, menene bambanci? To malamai sun tattauna da dama wajen kauli guda uku a sah ruwaya sahihiya da aka rawaito daga al-Imam Ahmad bin Hanbal, wanda kuma shine ra'ayin jumhuri Malik da Shafi'i tare da shi Ahmad bin Hanbal a wannan ruwaya mafi inganci, shine da farilla da wajibi duk abu ɗaya ne, kawai lafazin ne ya bambanta. Yawwa, farilla ce, wajibi ma farilla, wajibi ce, wajibi ma farilla ne. Don haka alfaz ne mutaradifa. In an ce mutaradifa, wato lafuzza ne, lafuzza daban-daban amma ma'anarsu guda ɗaya. Mun gani? Synonyms kuke ce musu ko? Yawwa, to don haka da farilla da kuma wajibi ma'anarsu guda ɗaya ne, babu bambanci. Wannan kauli na ɗaya kenan. Kauli na biyu, akwai riwayar da aka rawaito daga al-Imam Ahmad bin Hanbal, yana cewa farilla a'zamu darajatan min al-wajib, cewa farilla tafi wajibi kima da daraja. Amma yana cewa min haythu dalil la min haythu al-martaba. Me bambancin min haythu dalil? Kasancewar suna cewa farilla ita ce abinda ko ya zo a Qur'ani, an farlanta shi a Qur'ani, ya zo abu kaza farilla ne. Sunna ita shi kuma wajibi shine abin da ya zo a hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga wannan shi ma zaka iya cewa wannan hanya ce da zaka iya bambantawa. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta abu, sai a ce wannan wajibi ne. In kuma Allah ne ya wajabta shi a Qur'ani, sai a ce farilla. Wannan wata nazara kenan ta ra'ayin Imam Ahmad a wannan gefe din. Amma kamar yadda yace min haythu dalil la min haythu al-martaba, me ake nufi? Ma'ana ta bangaren kallon dalilin ne kawai, wannan dalilin daga Qur'ani, wannan dalilin kuma daga sunna. Amma ta bangaren martaba da darajar ai aiki da shi ko ba za a aiki da shi ba, matsayin su daya. Ma'ana mun san matsayin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in dai ya inganta, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, to kamar yadda yake wajibi kai aiki da aya, to haka wajibi kai aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Nan shi ake nufi da martaba din. Dan haka min haythul martaba matsayin su daya, amma min haythu ad-dalil yana cewa farilla shine abinda Allah madauki ya farlanta a cikin Qur'ani, wancan kuma wajibi shine abinda aka farlanta a cikin wato hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan dai ba wani rikici akan wannan. Da kauli na uku shine kaulin Abu Hanifa. Abu Hanifa ya saba ma sauran waɗancan malamai guda uku, yana cewa al-fardu arfa'u darajatan min al-wajibi, farilla tafi daraja akan wajibi. Amma shi kuma ta bangaren me yace? Al-fardu ma thabata bidalilin qat'iyyin wal-wajibu ma thabata bidalilin dhanniyyi. Malaman ilmul kalami wanda a kansa aka gina wasu manyan matsaloli na usulul fiqh, an gina sun yi magana sun tattauna akan wannan irin matsaloli. Akwai suna kasa dalilai zuwa dalili qat'i da kuma dalili dhanni. Me ake nufi da dalili qat'i? Dalili qat'i shine dalilin da babu wani kokonto a cikinsa, daruratan zuciyarka dole ta karbe shi, ba dama kai raddin sa, kamar ayal al-Qur'ani ko kuma hadithi mutawatiri ko ijma'i. Wannan shine dalili qat'i. Duk kuma dalilin da ba mutawatiri bane ko da ya inganta, agun masu ilmul kalami suna ce masa dalili dhanni. Me ma'anar dhanni? Nazato wanda yake bahafi ake bincike ake a gano cewa ya tabbata ko bai tabbata ba. Idan ka karanta mustalahul hadith ko usulul fiqh da dan zulfi, zaka fahimci wannan matsala. Ina fatan mun gane dai, wanda suka gane sun gane me ake nufi. Yawwa, akwai dalili qat'i, akwai kuma dalili dhanni. to shi Abu Hanifa sai ya raba abin ta wannan bangaren duk abin da yake sabata bi dalilin qat'iyyin ko alqur'ani ne ko hadisi mutawatiri ko ta ijma'i sai ce wannan me farilla ne duk kuma abin da aka same shi an wajabta shi amma a hadisi hadisin ba mutawatiri ba sai ce wannan menene wajibi ne na fata mun gane wannan wannan ra'ayin Abu Hanifa ne kuma shi agunsa wannan tafriqin bai bambance tsakanin min haythu dalala wal martaba ba yace gaba ɗayan su haka cike ma'ana martabar farilla daidai take da dalilinta ma'ana tunda dalilin hanyar da aka samu tafi dalili dhanni tunda qat'i ne shi to haka nan farilla kenan tafi wajibi mun fahimci abin nan yau sabanin kaulin Imam Ahmad ko yau to Allah sa dai mu fahimta ya wannan ya wadatar insha Allah to sai ce inna Allah farada fara'ida fala tudayyi'uha Allah ya farlanta abubuwa me ake nufi anan kenan da ya farlanta abubuwa aujaba alwajibati ya wajabta abubuwa magana mafi karfi shine mu dauki wancan magana ta farko ta aljumhur cewa da farilla da wajibi duk abu ɗaya ne alfaz ne mutaradifa yawwa wannan shine mafi linjayen abinda malamai suka linjayar don haka yace fala tudayyi'uha me ake nufi da kada ku tozartar da su tunda an ce farilla ne wajibi ne ko tadyi'in sa ka tozartar da shi shine adamul imtithali rashin yin da'a ga umarni domin duk abin da aka ce wajibi menene shi umarni ne yazo daga Allah to ashe kenan abin da ake nufi kada ka tozartar ma'ana kada ka kibin wannan umarni din da fatan mun gane ma'ana kenan idan har kana son kayi abin da Allah yake so to duk abin da ya umarni to ka bi shi to anan shine kai ya zama cewa ka yadda da abin da ya farlanta kuma baka tozartar da waɗannan dokoki nasa ba anan malamai sun tattauna cewa abin da Allah madaukaki ya farlanta shin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta shi ma yadkhulu fihi ko la yadkhulu fihi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zai shiga cikin abin da Allah ya farlanta koko kowanne daban-daban nan ana zancen wajen mai aiki da umarnin da aka yazo da shi duk ɗaya ne malamai suna cewa wajibi ne kamar yadda tilas ne ka bi abinda Allah ya yi umarni to tilas ne ka yi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ba za ka fita ka ce a na rabe tsakanin wannan abinda Allah ya umarni mini shi zan bi wannan kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a ba dole bane mutum in yi wannan musuluncinsa akwai targaɗe babba akwai raddi da me da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah madaukaki shike cewa wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu me ake nufi da atakum ba na nufin daukar bayar da wani abu kawai ba tunda yayi atafin wa ma nahakum anhu atafin wa ma nahakum anhu ya nuna kenan wannan atakum din nan lafazi ne shamil da abin da ya dauka ya bayar da kuma umarni tunda har akai atsafin nahyu akai ina fata mun fahimci wannan don haka kenan da umarnin annabi da kuma abin da ya bayar na hissi ya dauki wani abu ya baka da maka a lokacin da yake dare kenan ko to da kuma umarnin da ya dauka ya zo da shi na addini yace ai kaza to duk wajibi ne abi kamar yadda yake wajibi ne abi wato na Allah subhanahu wataala sannan kuma ai zamu ga akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani qur'ani da kwatankwacin sa tare da shi har yi cewa ala inna ma harrama rasulullahi mithlu ma harrama allah yawwa wannan ya fada a ranar khaybar ran da ya hana cin naman jaki na gida kuma ya hana auren mutu'a a rana ɗaya ne hadisi ingantattu a lokacin yakin khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan lafuzza din to dan gudun wani yazo ya ce ai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta aqallu darajatan mimma harramahu allah kila wani zai iya kawo wannan ko yace darajar abinda annabi ya haramta bai kai darajar abinda Allah ya haramta ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan yace an fa bani qur'ani an bani kuma kwatankwacin sa tare da shi me kwatankwacin qur'ani yana nufin sunna ma'ana qur'anin nan ba shi kadai yazo haka kawai ba wannan duk suna cikin dalilan da suke raddi ga mutanen da suke cewa su kawai qur'ani za su bi ba ruwansu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fikira ce mummuna ba ta da kyau kuma ta sabawa qur'anin kansa yawa duk wanda yace zai bi qur'ani ba zai bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to kamar ya ce ne ba zai bi qur'anin ba domin qur'anin ne a cikin sa Allah yake ce mana wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu shi yasa Muhammad ibn Sirin yake cewa in masu cewa qur'ani kawai za su yi aiki da shi yace aje a tambaye su ina suka sami sallah a qur'ani raka'a biyu asuba raka'a hudu azhar raka'a hudu la'asr raka'a uku magriba raka'a hudu isha'i sai dai in mutum ba zai sallah ba ko in dai za ka yi sallah yadda musulmi suke sallah raka'a biyun nan hudu hudu da uku kwaya daya in dai za ka yi wannan to kai aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace ko ba zai aiki da hadisan annabi to ya daina irin wannan sallar ta mutane ina fatan fahimta babu cikin qur'ani ko wuri daya da aka fadi ga raka'a biyu ga raka'a uku ko raka'a hudu amma a ina ka samu a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan wajen alwala duk abin da mutum zai yi ba dama a ce ya rayu a matsayin sa na musulmi ba tare da aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan fa'ida akwai wata ka'ida da malamai suka ambata anan suna cewa za a iya fahimtar a wannan hadisin ko a wannan maganar da yake cewa inna Allaha farada fara'ida fala tudayyi'uha suka ce yufhamu minhu ka'ida wa hiya anna taraka alwajibu haram cewa barin wajibi haramun ne kaman yaya mun fahimci inda aka samu wannan tunda ya kawo fara'id abinda yake wajibai kenan ko sai kuma yace fala tudayyi'uha to kada ku tozatar da ita da su ku ida'a ga umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ashe kenan duk wanda ya bar wajibi yake aikata shi to ya aikata haramu kun ga nan ba a ce mana wato barin wajibi da nassi aka faɗa cewa shine haram din ba a'a zaka fahimce shi a wannan tunda an kawo hani shi hani menene in aka ce kada kai kaza in ka aikata mai kai kai haramu yawa to nan ce akai ga umarnin Allah ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farilla wajibi ka bi shi in ka bari ka kibi mai kai to shi ma an aikata haramu don haka ashe tarkul wajibi haramu ina fata mun fahimci wannan to mun gama da wannan gefe sai kuma yace wa hadda hududan kuma Allah subhanahu wataala ya sa iyaka ga wasu abubuwa ma'ana ya sa hududi nan ma akwai wani bahasi mai dan zurfi ku yi hakuri zan kawo mana shi amma a dunkule don rashin fahimtar me ake nufi da wannan haddi ko hududi a qur'ani da hadisi ya sa mutane sukan yi khalti sukan faɗi wasu abubuwan hukuncin su ba daidai ba a lafazin hudud a cikin alqur'ani ya zo a kan hali guda uku a ƙur'ani ko hadithi lafazin hududi ya zo a ƙur'ani a siga iri uku siga ta farko lafazin hudud ya zo cikin umarni ba tare da an samu kai ya ambaci lafazin hudud ba tare da an faɗi wani umarni ko kuma wani hani a bayansa ba kawai ya zo mutlaƙan mun san dai me ake nufi da mutlaƙan ko a hausance a karatun zauri ana cewa sake ba ƙaidi ko ma'ana ya zo ba tare da ƙaidin an haɗa shi da wani umarni ko da ƙaidin an haɗa shi an biyo bayansa da wani hani ba kawai a faɗi hudud kamar a ce kamar faɗin Allah maɗauki da yake cewa tilka hududullah wa man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin wannan bayan ya faɗi me huku abubuwan da suka shafi gado sai ce tilka hududullahi to anan malamai suka ce abinda ake nufi da hudud shine farillai da ma'udhina bihi abinda aka bada izinin a aikata shi shi ake nufi da fara abin nan hudud anan wuri mun gane wannan ɗaya kenan nau'i na biyu ya zama a faɗi lafazin hudud ya zama kuma an biyo bayansa da hani ko kuma tsoratarwa kamar da Allah maɗauki cewa tilka hududullahi wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu ko kuma idan Allah ya ce tilka hududullahi fala ta'taduha, waɗannan iyakokin Allah ne su ma kar ku keta su. Nan malamai suka ce shi ma wannan ana nufin farillai da kuma abin da Allah ya bada izini a aikata, sawa'un min alfara'idi aw almustahabbati aw alwajibati. Mun fahimci wannan? Yau ma'ana duk abin da yake da a shar'ance za a yi shi, shi ake nufi da wato hudud anan. Nau'i na uku shine abin da zai zo bayan an faɗi hudud, sai abu bayan lafazin hudud din da hanin a kusance su. Tilka hududullahi fala taqrabuha, tilka hududullahi sai aka ce me fala taqrabuha. To malamai suka ce nan abin da ake nufi muharramat ake nufi, abubuwan da aka haramta. Ina fata mun fahimci wannan. Yawwa, ma'ana kenan in aka kawo lafazin hududi babu umarni ko hani a bayansa, me ake nufi? Farillai da abin da Allah bada izini a aikata, ko? Yawwa, ko kuma a zo da cewa kada a keta haddinsu, hanin kada a keta haddin, shi ma nan ana nufin farillai. Amma in aka ce maka tilka hududullahi fala taqrabuha, kada ka kusance su, to wannan ya nuna maka muharramat ake nufi. Mun gane wannan? Yawwa, suka ce idan mutum ya fahimci wannan bambancin zai ji sauƙin fahimtar nassoshin Qur'anin da yake karantawa. A hadisai kuma shi ma zaka ga wannan lafazin ya zo, amma sau da yawa ana nufin ko uquba. Misali hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada a yi mutum bulala ta wuce goma illa fi haddin min hududillahi, sai a cikin haddi daga cikin hududin Allah. Nan hudud ana nufin uqubat al-muhaddada, wanda shari'a ta iyakance cewa idan mutum ya sha giya za a yi masa kaza, ko in mutum ya zina za a yi masa kaza. Wannan ba shi ake ce ma hudud ba, wato haddi da ake yin an ce an masa hukuncin haddi, to wannan shi ake nufi da haddi. Ma'ana uquba da ta zo aka ambace ta. Da fatan mun fahimci wannan. Don haka ashe kenan lafazin yadda ake amfani da shi a Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban da yadda zaka ji ana amfani da shi a littafin wato malaman fiqihu. Wani lokacin suna nufin wancan, wani lokacin suna nufin wannan, kuma ba kowa ke rarrabewa tsakanin wancan din da wannan ba. Har malamai suke cewa shi wannan na uku din idan aka ce hudud ana nufin al-muharramat, to yana da ka'idoji guda biyu. Na farko an yakuna ba'dahu fala taqrabuha, ya zama bayan an faɗi lafazin hudud din ya zama an ce fala taqrabuha, to shine zai zama ana nufin muharramat. Na biyu an yakuna ba'daha zikrul uquba, ko ya zama an faɗi hudud sai kuma aka faɗi uquba, to wannan shi ma yana nufin wato muharramat. A dunkule dai abin da nake so mu gane lafazin hadda hududan ya kamata mu gane a wanne aji yanzu zamu sashi. Cewa wa hadda hududan fala ta'taduha, zamu sashi a layin tilka hududullahi fala ta'taduha, ba fala taqrabuha ba. Ashe kenan fara'id ake nufi na wajibai da farillai da kuma mustahabbai da abinda Allah madauke ba da izini aikata. Mun fahimci wannan yanzu tunda an bada wannan ka'idar, sai ka dauko wannan ka'idar ka dora ta akan wannan hadisi yanzu da muke karantawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hadda hududan, ya sa iyakoki fala ta'taduha, sai mu ce to abinda ake nufi anan tunda hudud ne aka ambata ba tare da an ambaci hani, ko kuma kai bayan an biyo shi da hanin kada a keta haddi, to abinda ake nufi da shi shine farillai da kuma wajibai da kuma abinda dai Allah madauki ya bada izinin a aikata. Mun gane wannan yanzu? Tayyib. To sai yake cewa fala ta'taduha, me ake nufi da i'tida'in shi kuma? Cewa tunda an ce maka ga wajibi, i'tida'in shine ka ki aiki da shi. Ma'ana kenan kamar hukuncin sa daya da fala tudayyuha, wajibai ne kada ka wato ki aiki da su, gashi an dora maka su. Al'amari na gaba yace wa harrama ashiya'a, Allah subhanahu wata'ala ya haramta wasu abubuwa. Nan malamai sun hararo wani abu, shine fa'idar yin ilimi dama. Wannan ashiya'a din a lugar larabci menene? Ma'arifa ko nakira? Nakira ne ko babu alaman ta'rifi tare da shi, ba alif da lam ko? Yawwa, suka ce wa harrama ashiya'a din nan, ana fahimtar abinda ake nufi ashe kenan muharramat yan kadan ne kun hango wannan abin daga cikin wannan lafazin ma'ana Allah madaukaki ya haramta wasu abubuwa daga wannan lafazin ya haramta wasu abubuwan zaka fahimci cewa akai wasu abubuwa ashe ba dukkan abubuwa ba ba kuma mafi yawan abubuwa ba sai malamin suka ce ashe anan zamu fahimci haram kadan ce halal tafi ta yawa kuma haka abin yake ka zo yanzu ka kalli safa ace misali ka duba abubuwan da Allah madauki ya haramta wa mutane dauko gefan abin da ya shafi at'ima ababun abinci da mutane za su ci ai ka'ida ce Allah madauki a cikin suratul am cewa qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin aw fisqan uhilla bihi li ghayrillah haka ne ko yawwa kun ga ashe wannan ya nuna iya waɗannan abubuwan da aka ambata dangane da abinci su kadai ne haram sauran duk abin da ka samu ba ambace shi anan ba to je ka ci an halatta maka mun fahimci wannan ashe kenan ya nuna wannan shari'ar mai sauki ce mai rahama ce Allah madaukaki mai tausayin bayinsa ne ɗan abubuwan da ya haramta musu kadan ne haka nan ka zo kan abin da ya shafi kayan sawa da abun hawa da abin da za a sha duk waɗannan za a ga cewa abubuwa ne da aka suke takaitattu abubuwan ma da aka haramta al-muharramat bi'amma za a ga su kansu su ma kaɗan ne qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum sai fara da Allah tushriku bihi shay'an ya faɗi maganar girmama iyaye da cika alƙawari da sauransu da wasiyya akan abi hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala da adalci da duk abin da za ka yi ka yi gaskiya duk waɗannan abubuwan a cikin karshen suratu al-an'am inda Allah madauki ambaci abubuwa guda goma din nan kun ga sai aka takaita akan guda goma nan an faɗi abubuwan da suka haramta ne in ko da an ce maka ka lissafa abubuwan da suka halatta ba za ka iya ba ina ji mun taɓa wannan zancen ko an nake ba mu labarin ko ni Sheikh Muhammad bin Salih al-Munajjid yana da littafi da ya rubuta sunansa al-muharramat yustahanu biha wasu abubuwa haramtattu da mutane suke sakaci da su suke wofintar da su ba su dauke su da muhimmanci ba gaba ɗaya littafin ko littafi 50 bai ba ya lissafo da kaza da ya faɗi zina su luwatsi su washen giya da menene duka gaba ɗaya layi ba wai kowanne layi ɗaiɗai ba ma zai faɗi wannan ya kawo ko hadisai da wani abu a kai ba mai yawa ba amma duka ya tattara su gaba ɗaya ba su shafi 50 ba amma da za a ce maka ka lissafa abubuwan da suka halatta fa a shar'ance sai a ce maka za ka haukace don ba za ka iya lissafa wani abun ba ka ɗauki gefen abinci kawai ka ce in komai kana neman nasi a kansa sai an ce maka doya ta halatta kifi ya halatta shinkafa da wane ne a kawai da gishiri da man shanu ka ga wannan wahala za a sha amma sai aka baka ka'ida abu kaza aka haramta sauran abubuwan gaba daya dukkan su halal ne gare ka kaje kace shi yasa wannan shi ma sun dauke shi daga fadin Allah madauki huwal ladhi khalaqa lakum ma fis sama ma fil ardi jami'an shine wanda ya halitta muku duk abin da ke cikin kasa sai ya ce masa jami'an duk abin da ka gani a bayan kasa asalin sa menene halal ne sai abin da nassi yazo yace maka haram ne wannan ita ce ka'ida da malamai da masu ka bayar cewa duk mai cewa abu kaza haramun ne to shi ake nema ya kawo hujja mun fahimci wannan domin duk abin da ba amma wannan ya kamata mu gane abin da malami suke faɗa suna kasa babin kashi biyu babi iri biyu ne akwai babin da ake ce babin ibada babi mene ibada abin da zaka bauta wa Allah ka samu lada yawwa akwai kuma babin da ake ce babin mu'amala ta yau da kullum to mu fara da babin ibada babin ibada shi kuma asali a cikinsa haram din ce asali wani zai ce kai ya haka haram din ita ce asali ma'ana an haramta maka ka bauta wa Allah da wani abu da kake so ka samu lada sai abinda Allah ko manzansa ya halatta ya ce maka yi kaza mun fahimci wannan a babin ibada kenan da zaka bauta wa Allah komai kar ka shigo da naka ma'ana kenan kun ga ba bid'a kenan yawwa sai umarnin Allah sai umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi asali a babin nan shine haramun kai wata ibada sai me sai abinda Allah ne ya faɗa Qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisansa cewa ku yi kaza ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi aikin haji ku yi kaza ku yi kaza ku kyautata ma iyaye ku zauna lafiya da juna ku yi mutunci ku yi gaskiya duk waɗannan abubuwa tsayi amma abinda yake mu'amala ce ta yau da kullum da saye da sayarwa da cin abinci da kwanciya da tashi mu'amala da mutane ta yau da kullum waɗannan su kuma babin su ko mai kaga dama ka aikata sai abinda Allah ya hana ka mun fahimci wannan duk abinda kake so ka je kai haka shari'a take sai abinda Allah ya ce ka dake to anan aikin ka shine ka je ka nemi menene abubuwan da aka ce kar ai to su kuma ba yawa ne da su ba ka karanta Qur'ani ka karanta hadisi duk abinda Allah ya ce kar ai to kar ai sai kaga ka zauna lafiya a can babin ibada lafiyar kalau baka yi bid'a ba a babin mu'amala baka keta haddi ka aikata abin da yake an haramta maka ba kuma sannan ka ni'imtu da ni'imar Allah da baiwar da ya maka ya halatta maka abubuwa ga sunan da dama a duniya mun fahimci wannan ka'idar babba yawa don haka wato rahamar Allah madaukaki a cikin addinin musulunci yawa ne da ita sosai muna fata Allah madaukaki ya kara mana ni'imarsa to mu je ga lamari na gaba ko yace wa harrama ashiya'a Allah ya haramta wasu abubuwa sai yace me fala tantahikuha kada ku auka musu ku ce sai kun aikata duk abinda aka ce haramun ne to kuma wajibinka ka girmama Allah Allah nan da ya maka wannan baiwa ya maka ni'ima ya haramta ya halatta maka mafi yawan abinda kake gani ku duba yanzu abinda yake cikin ruwa duk dabbar da take rayuwa a cikin ruwa Annabi sallallahu alaihi wasallama ka'idar da ya bamu ita ce me halacce mu ci halal ne mu ci ta har ma aka dauke mana wata magana ta zancen kayanka in dai ka ganshi abin da yake rayuwa ne a cikin ruwa kuma ya zama matacce in ka same shi ba zancen yanka kawai dauke shi ka yi masa gunduwa gunduwa ka je ka soya ko ka dafa ka ci abin ka wannan mecece ba rahama bace yawa amma abin da za a yi yawo yake zaune tare da mu a bayan ƙasa za mu farauce shi za mu tsara ilima wani ya mallaka kafin mu to anan yana buƙatar ka'ida sai an yanka shi sai an bi ka'ida sai an yi kaza sai an yi kaza domin akwai wasu da suka yi musharaka da mu a bayan ƙasa da su ma suke cin wannan amma abin da ke cikin ruwa ko menene an halatta maka ba tare da sai ka yanka ba ma'ana mataccen sa halal ne mai ransa shi ma halal ne kuma koda zaka kama mai rai din an shar'anta maka misali in ka kama kifi da rai yanka za ka yi koya za ka yi an shar'anta mana mu yanka shi babu zancen yanka yawa don haka duk yadda ma barinsa za ka yi ya ta burburwarsa har sai numfashin rayuwarsa a waje tunda bai saba da rayuwa a ruwa ba shi kadai ya mutu shikenan ya zama ba za ka ce masa mushe ba anan yawa ya zama nama gare ka sai ci ina fatan mun fahimta yau amma duk abin da ba wannan ba to akwai ka'ida sai ka yanka shi yanzu wannan ba rahama bace wanda ya maka wannan to dan kadan din da ya haramta maka ya kamata ka ji kunya ka kalle shi kuma ka ji kunyar sa sai ka bar wannan haram din shine abin da ake faɗa wannan hadisi ne ina fatan mun fahimta yau to sai kuma yake cewa a gaba wasakata an ashiya'a ya kuma yi shiru akan wasu abubuwa sai ce rahmatan lakum ghayra nisyan dan rahama gare ku ba dan mantuwa ba to kafin mu zo kan maganar mantuwa sakata me ake nufi da sakata ba sakatan kofa ba a larabci in an ce sakata me ake nufi shuru shuru din wace iri sun ce lafazin sakata ko as-sukut nau'i biyu ne akwai as-sukutu alladhi yuqabiluhu al-kalam yin shuru wanda opposite din sa abin da ke kishiye sa shine yin magana ko shine abin da muke ce ma shuru ko mutun ya zama bai magana ba akwai kuma sukut ma'ana rashin bayyana wani abu to anan wanne zamu dauka na farko ko na biyu yawa wannan fassara ita za ta saka fahimci me zaka fassara abin dan karka zo ka ce Allah ya yi shiru ma'ana Allah ya daina magana nan kuma zaka shiga wani babi a aqida yawa Allah madaukaki daga cikin siffofinsa akwai sifatul kalami siffar magana yawa kuma ba mu sami wani nassi a Qur'ani ko a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ana nasabtawa Allah lafazin as-sukutu ba ko inna Allah yatakallamu mata sha'a wa kaifa sha'a Allah yana magana lokacin da yaso kuma yadda yaso yawa a kowane lokaci ba za ka ce daga cikin siffofin Allah akwai yin shuru ba saboda me a babin siffa shi kamar babin ibada ne ba ka da ta cewa sai abinda Allah ya ce shi ya wasafta ma kansa ya faɗi wasafta kansa da wani abu yace shi yana da suna kaza ko yana da siffa kaza ko yana kaza ko yana kaza to wannan sai ka dauke ta siffa ce gare shi amma anan shine har wasu malamai da suke sharhin wannan hadisin suke cewa kuskure ne wasu malaman suka aikata suke istinbatin za a iya siffanta Allah da sukuti saboda wannan hadisi ne kuskure ne nan ba sukuti ne wanda yake muqabilin kalam ba amma sukuti ne alladhi fi muqabili izharul hukm nan me ake nufi da wannan magana misali yanzu ba magana nake ta yi ba yanzu tunda muka zauna bayan magarba na faɗi komai da komai a duniyan nan na faɗi wani abu akwai wani abu ma kila da yake da alaka da darasin ban faɗe shi ba amma fa magana nake ta yi ban tsaya ba to wannan abin da ban faɗa din ba a larabci sai a ce sakattu anhu na yi shiru a kansa ma'ana shi wannan din ban faɗe shi ba kaga kenan ashe da bambanci da kace shiru ake nufi wanda ba sabanin magana yawwa kaman ba ku gane me ake nufi yawwa ma'ana mutun zai zauna ya ta surutu ya ta magana amma kuma akwai abin da bai faɗa ba to wannan abin da bai faɗa ba zaka siffanta shi da cewa yayi shiru akan kaza mun gane wannan to ita ce a wannan babin a wannan hadisin abin da ake nufi kenan karka ce wai Allah yayi shiru ya daina magana ma'ana akwai abubuwa wanda bai so ya gaya mana hukuncin su ba sai ya kyale mana su shine ma'anan shiru din ya kyale su bai ce komai akan su ba to sai aka ce me fala tabhafu anha kar ku tafi yawo kuna neman su su waɗannan abubuwa din da fatan mun gane tayyib malamai suna cewa har yanzu al ashya'ul maskutu anha anwa'un abubuwan da ake shiru akan su nau'i nau'i ne amma kafin in zo kan wannan mun dai gama fahimtar wancan magana cewa abinda ba a bayyana hukuncin sa ba shi ake nufi an kyale yawwa akwai abinda kuma kamar yadda ya kawo anan na farko malam yati at-tansisu alaihi min al-masaili lakin takunu dakhilatan fil umumi wa fil itlaqi wa fi mafhumi al-muwafaqati wa fi mafhumi al-mukhalafati wa ghayriha min dalalati al-alfaz akwai abubuwa da na farko an yi shiru akan su ma'ana ba a fada mana hukuncin su ba ma'ana babu nassi kuru-kuru da ya faɗi cewa kwalbar ruwa ko a sha ruwa na cikin kwalba ko makamancin wannan misali ga hukuncinsa amma wannan abin zai shiga cikin alfaz amma hukunce-hukunce da aka faɗe su wato da sifa ta umumi mai umumi abin da ya ga mai komai da komai mai faɗi akwai kuma alfaz da ake ce man itlaqi mutlaq shine abin da ba a sa maƙaidi ba abin da aka sa maƙaidi kuma ana ce masa muƙayyad da aka siffanta shi da wani abu da ta fidda shi daga sauran abubuwan akwai kuma mafhumul muwafaqa menene mafhumul muwafaqa a babin usulul fiqh wannan alfaz ko wannan babin da nake magana ko wani babi ko wani filin ilimi a ilimin musulunci ana ce man usulul fiqh ai mun taba jinsa ko daliban ilimi ko duk sun san shi to a cikinsa akwai kuma wani zango ko fage da ake kira dalalatul alfazi abinda lafuzza suke nunawa wanda yana cikin ahammu mabahisi usulul fiqh duk wanda ya iya usulul fiqh lalle ya iya waɗannan gefen kuma in mutum ya iya wannan ya fahimce shi to ya san usulul fiqh su ne lafuzzan da za su taimaka maka wajen fahimtar wannan ayar amma ce wannan khasa ce wannan mutlaq ne wannan muqayyad ne mafhumul muwafaqa mafhumul mukhalafa da makamancin waɗannan lafuzza da ake amfani da su to akwai wani hukuncin na wani abu ba a faɗe shi a nassi ba kuru-kuru ko a qur'ani ko a hadisi amma kuma zai shiga cikin wato abubuwa yanzu misali mafhumul muwafaqa zan ba mu misali Allah madaukaki ba ya hana ya ce mana dangane da iyaye ya ce fala ta kullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima dangane da iyayenka ya ce karka ce musu tir in suka yi maka magana kace ha ha baba ni ba na san irin wannan tir da irin wannan abu wannan maganar ba ta da kyau kun ga nassi ne Allah ya faɗi sunanta cewa an haramta kai haka ko yawa sai ya ce wala tanharhuma kada kuma kai musu tsawa wa kullahuma qawlan karima kai musu magana magana mai karimci mai daraja mai girma mai girmamawa mai ihtirami to malamai sai suka ce kun ga an faɗi uffin a matsayin sa na karamin abu to mafhumul muwafaqa a wannan babin shine duka mutum ya daki iyayensa mun fahimci abin me hukuncin mutum ya dauki bulala ya doki babansa wanne ne babba uffin ne ko kuma wanda duka duka shine mafi girma ko yawa to shi yasa wannan sai a ce dukan iyaye ya shiga cikin haramci na wannan mafhumul muwafaqa din mun fahimci wannan tunda an ce kada ka ce musu ma magana karama ka ce tir tunda wannan ma an hana to sai a ce famin babin aula wannan shi ake ce maqiyasul aula a larabci qiyasul aula sai ka kalli abu karami sai ka ce to ai wancan ma shi yafi cancanta da a haramta shi kaga ba ai nassi ba kaga nan wani abu ne wanda yake shari'a ta yi shiru bata faɗi hukuncin sa ba ko to amma ka samo masa hukunci a wani nassi din wannan shi ake ce ma mafhumu me muwafaqa ya dace da shi a hukunci duk da lafazin qur'ani bai faɗe shi ba kun fahimci wannan yawa to akwai kuma abin da ake ce ma mafhumul mukhalafa shi kuma sabanin wancan mafhumul mukhalafa shine kamar irin jirwaye da ake misali mutum yace ani ba dan iska bane me yake nufi yana nufin wancan da yake gaya ma maganar shi dan iska ne misali ko ma'ana a dauki hukuncin sabanin abin da aka yi furuci da shi ta hanyar lafazin wato kai dauki sunkuyan shi wancan hukunci da aka yi bada kurukuru mun gane wannan to wannan shi ake ce ma mafhumul mukhalafa to duk wannan hukunce ana samu su a shar'ance in kai karatu ta hanyar wannan abu dan haka ba wai komai sai ka ce sai an nuna min ayar da ta haramta kaza ba wannan rashin karatu ne mun gane yawa akwai ka'idoji da abu kaza ke daukar hukunci ko haram din sa ko halal gurgudan nassin da yazo gurgudan a irin kamannin da yayi da wani shi yasa ba a sa mu wancan abu da na faɗa wato mafhumul muwafaqa ba a sa shi a babin qiyasi ana kiran sa dai sunan sa qiyasul aula a suna kawai amma ba shine qiyasi da malamai suke magana akan ababin sa ba wato babin qiyasi suna magana ne akan qiyasut tamthil qiyasut tamthil shine a sami asali da far'i a samu jami'i bainahuma a ce misali gagiya ga sholusho akwai sholusho a qur'ani an faɗi cewa kar a sha babu amma an ce kar a sha giya ko innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu malamai suka ce ittifaqan lafazi ne dake nuna haramcin aikata abu ma'ana dole ne a bari ashe kenan shan giya haramun ne ai to sai muka sami kuma ga wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirin haram duk abin da ke shayar ake abin nan ke bugarwa to haramun ne sai muka samu shulusho da shakar kwata da tunare da fetir da makamantan waɗannan duk idan an shake su suna sababa mai maye to ashe kenan duk abin da ke sababa maye sai ka bashi hukuncin su ɗaya da giya duk da Qur'ani bai faɗa ba don haka ashe kenan kada mutum ka ce masa wannan abu haram sai ce lokacin Qur'ani akwai shulusho ne mun fahimci abin yawa don haka ashe kenan ba komai ne zaka ce sai an sami wato nassin sa a cikin Qur'ani kafin ka yadda da shi ba akwai ka'idoji amma da malamai suka sa wanda wani abun na shiga cikin wani abu da fatan dai mun fahimci waɗannan misalai din sai akwai kuma abin da yake wato maskutun anhu dakhilun fil qiyasi an yi shuru akan sa zai shiga cikin qiyasi kamar wannan da na faɗa su sholusho da fetir da makamantansu na uku kuma ma la yadhharu idkhaluhu fi dalilin muayyan akwai abin da ba ka da dama ba za ka iya samun wani dalili da za ka sa shi a ciki ba ka bincika nassi bai magana a kansa ba la ƙur'ani ko hadithi kuma ka nemi inda ya kama da wani ko a babin umumi ko a babin itlaqi ko a babin khususi babin mafhumul muwafaqa mukhalafa duka rasa inda zaka san shi kuma ka zo babin qiyasi shi ma ya rasa kofa to me hukuncin wannan shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ina fata mun fahimci wannan karkada ko abin da yake zai iya shiga cikin wadancan kashi na farko karkada ko abin da zai shiga kashi na biyu duk wannan ba su ake nufi ba abinda aka same shi zai shiga cikin umumi zai shiga cikin itlaqi zai shiga mafhumul muwafaqa da mukhalafa amma sa hukunci ko haram ko halal to wannan ba maskutun anhu bane domin me wadancan lafuzan sun fito da shi sun bashi hukuncin sa hakanan abinda zai iya shiga ta hanyar qiyasi shi ba maskutun anhu bane ashe kenan annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin da yace wasakata an ashiya'a to yana nufin abubuwan da ba sa shiga cikin kashi na farko ba sa shiga cikin kashi na biyu amma ka rasa inda zaka sa su ka samu musu hukunci to waɗannan abubuwa malamai suka ce su kuma baka samun waɗannan sai a babun ibahat mubah abubuwa ne da asalin su to halal ne kaje ka aikata domin me in dai har baka samu hukunci akan abu ba me asalin sa asali ai shine kaje ka aikata kaci ko inna shine ka sha inna sha ne inna aikatawa ne ka aikata domin me a babun muamalat al aslu fil ashiya shine me al-ame al-ibaha don haka shikenan sai a ce daga nan mun yi nakali mun tashi daga mun koma kan asalin mu shine abun nan dama halal ne to me zai fidda shi daga halal ya mai da shi haram menene dalili ko sai an samu dalili ko qur'ani ko hadisi to in aka nemi dalili aka rasa to shikenan sai mu tsaya kan abin da ake cewa istishabul asli wato mu tsaya tare da asalin mu cewa wannan abun halal ne waɗannan su ne abubuwan da suke maskutun anha kaje ka aikata to me yasa aka ce mana fala tabhathu anha kar kai bincike akan su saboda akwai abubuwan da an yi shiru akan su suna nan akan ibaha in kai bincike kai kwakwale misali a nan nufin zamanin wahayi kenan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama a ce karka kwakwalo waɗannan abubuwa din zai jawo abinda da ba haramun bane sai a haramta shi yasa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da yafi kowa laifi shine mutumin da zai zo yayi tambaya akan wani abu a haramta shi bayan da halal ne a haramta wa musulmi shi saboda tambayar sa kun ga bai taimaka wa mutane ba ko haka nan kuma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ba yayi magana akan haji ba sai wani mutumi ya tashi ya ce ya rasulullahi a fi kulli am di shekara aka wajabta haji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me sai ya ce law qultu na'am la wajabat da na ce eh to da ya zama wajibi shine har sai ya hana ya ce ku daina yawan tambaye-tambaye domin yawan tambaye-tambaye shine ya halakar da waɗanda suka zo kafin ku don haka ku daina wannan irin yawan tambaye-tambaye wannan shi ma mun tattauna shi a baya a hadisin a wani hadisi da ya gabata ko yawa don haka abin da ake nufi duk abin da babu dalili akan haramcinsa ko halaccinsa to ka ɗauke shi akan halal ne ka ci ma'ana ka mubah ne ka yi aiki da shi har sai an samu dalilin da zai naƙalinsa wato daga wannan asali ya mai da shi zuwa haramun da fatan Allah maɗaukaki ya ƙara mana fahimta da ilimi kuma ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu tsaya kan wannan wuri dama shine ƙarshen hadisin ishi hadisi ne hasan kamar da muka yi magana kuma akan sa ko ta tambaya guda ɗaya ko biyu mu amsa ta insha Allah sai mu tsaya ko lokacin yayi nisa da yau tayyib wannan yana cewa malam wai an ce a cikin littafin arba'in an-nawawiyya akwai hadisai da basu inganta ba amma har yanzu malam bai taba cewa ga wani hadisi da bai inganta ba to shin suna ko suna gaba ne wato ba a zo kansu ba ko kuma wancan maganar ba gaskiya bace wannan tambayarsa ta farko kenan wancan maganar gaskiya ce akwai hadisai da ba ingantattu ba a cikin arba'un an-nawawiyya amma ba wai wani adadi ne mai yawa ba kuma amma dalilin da yasa kaji ba a yi tambihi akan su ba kuma da yawa daga cikin malamai ai wannan littafin da ke hannunmu za ku ga cewa shi ma sharhi ne ko duk malaman nan sun yi sharhi su ma ba su yi maganar cewa ya inganta ko bai inganta ba ba laifi a gaya wa mutane wannan shi ne wanda bai inganta ba kaɗan daga ciki wannan kuma sauran duk sun inganta amma kasancewar shi littafin arba'un an-nawawiyya yana da bambanci da sauran littafai ta bangaren cewa ya tattara maganganu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake ce ma jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim kalmomi kadan masu ma'anoni da yawa ko kuma sannan ya hado usulin musulunci gaba daya. Zaka ga da wahala ka samu wani hadisi da aka yi magana a kansa a wani guri a wannan littafin, kaga cewa babu shi a wani wurin daban, ya shiga imma wata aya ta zo da ma'anarsa ko wani hadisin daban ya zo da ma'anarsa. Don haka ko isnadinsa bai inganta ba, ma'anoninsa dukkansu masu kyau ne. Shi yasa sai malamai ba su mai da hankali akan su yi mana tambihi akan wannan bangaren ba, ba wai saboda babu ba, ina fata mun fahimta, amma saboda lafuzan duk da suka zo ciki dukkansu muna buƙatar su. Babu wani hukunci da wannan hadisin na nan shi kadai ya tabbata. Zaka sami hadisin ya tabbata da wasu hadisan daban, ko kuma ma'anar hadisin kai ta zo a wani hadisin daban kuma ta karantar da abin da hadisin ke karantarwa. Kaga idan haka ne kenan, ashe sharhinta a fahimce ta ko da dha'ifi ya ce wannan shine daidai. Na fata mun fahimta. Yawwa, amma insha Allah ma zo wani lokacin mu ambaci, in kana so ka rubuta ne kace hadisi na daya da na biyu ko na kaza shine wanda yake ba sahihin ba, bi idnillahi ta'ala za mu yi insha Allah wani darasin nan gaba insha Allah. Allah ya samu dace. Sannan tambayarsa ta biyu yana cewa shin wane ne baihaqi kuma wane ne tabarani, kuma gaskiya ne mafiya yawan hadisansu ba su inganta ba? To baihaqi dai shine Ahmad ibn Hussein ibn Ali al-Baihaqi, malami ana ce masa Abubakar kunyasa, shine Abubakar al-Baihaqi, malami ne babba daga cikin malaman hadisi, amma dai yana cikin mutaakhirin, mutane suka zo daga baya-baya dan mazhabar Shafi'iyya ne, kuma yana da littafai da dama akan hadisi, musamman as-sunan al-kubra da as-sunan al-sughra, da ya tara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ababun fiqh da sauran abubuwa. Kuma yana cikin ɗan kaɗan daga cikin malaman hadisi da suka tasirantu da ilmul kalami har ababin tauhidi, suna da ƴan wasu abubuwa nan kurakurai, Allah ya gafarta mana ya gafarta musu, kuma ba dai tsanani ne da su ba, amma ababin ilmul kalami suka ɗauko irin waɗannan abubuwa da suka saba wani abu ababul asma'i was sifat. Yana da littafi ma sunansa al asma'i was sifat, ya ruwaito da isnadinsa. To wannan malami babba ne a cikin wato mazhabar Shafi'iyya, ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 450, shine baihaqi. Tabarani kuma sunansa Sulaiman bin Ahmad at-Tabarani, shi kuma ya rasu 360, yana da al-mu'jamul kabir, al-mu'jamul awsat da kuma al-mu'jam as-saghir. Shi kuma littafinsa hadisan annabi ne sallallahu alaihi wasallam, amma ya tara su akan tariƙar da ake ce ma ma'ajib ko hanya ta ma'ajib. Me ake nufi da mu'jam? Mu'jam shine malami ya ruwaito hadisai ta hanyar malamansa, ma'ana ya kasa littafin ne gwargwadon malaman da ya ruwaito hadisin daga gare su. Ai lokacin da muka yi darasin farko a wannan littafin na ambata mana kashe-kashen littafan hadisi ko, da Allah ya sa mu tambayar yana nan a wancan lokacin zai tuno cewa akwai littafan da ake ce ma as-sihah kamar Bukhari da Muslim saboda sun iltizamin fi da sahihi, kamar akwai kuma littafan da ake ce ma as-sunan, sunan Abi Dawud, sunan Tirmidhi, sunan An-Nasa'i, sunan Ibn Majah, su kuma sai suka jera littafan su gurgudan me babin fiqh ko, za a ce babin tsarki, babin alwala, babin sallah kaza da kaza. Akwai kuma littafan da ake ce ma masanid, su kuma malaman su ko wanda suka tara wannan hadisan sun jera su ne gurgudan sahabbai, sai su ce hadisan sahabi wane, hadisan Abubakar, hadisan Umar, hadisan Uthman, sawa'un ababin tsarki ne, ababin aqida, babin mu'amala, babin mai kawai sai ya cakuɗa su, wannan su ake ce ma masanid. Akwai kuma wanda ake ce ma ma'ajib, ma'ajib su kuma shine wanda malami zai jera gurgudan malamansa, sai ya ce wannan littafin na manyan malamai na da na ruwaito hadisai daga wurinsu ne, sai ya jera hadisan shehi na wane, sai ya kawo su gaba ɗaya, sai kuma ya shiga ɗaya malamin nasa. Mun fahimci wannan, su ake cewa ma'ajib. To daga cikin wanda suka shahara da irin wannan rubutun akwai shi wannan malam at-Tabarani. Kuma dangane da shi maganar gaskiya ne cewa shi mazinna ne na hadisai da'ifai, ma'ana hadisai da'ifai ana samun su da yawa a cikin mu'jam ko ma'ajim din Tabarani, sawa'un as-saghir wal awsat da kuma al-kabir din. Don haka suna cikin littafan da yana buƙatar ɗalibin ilimi kafin amfani da hadisi in ya dauko daga Tabarani ya zama cewa yayi bincike an tabbatar malamai sun ce hadisi sahihi ne kafin ya ambata bai haƙiƙuwa ba ka sa shi cikin masu riwaya na'am littafan sa yayi riwaya su da asanidin sa ne amma za ga isnadin sa mai tsawo ne saboda shi mutaakhirin yawa mafi yawan hadisan sa wasu sun ruwaito kafin sa yawa don haka sai abi shi ma a gani wanda yake ingantacce na dauka wanda yake ba ingantacce ba kamar yadda yake da ma ita ce kaidar malamai sauran littafan ma irin su sunan abi daud sunan nasa'i sunan ibn majah da tirmidhi dukkan su ana yin hukunci ne bayan an yi dirasa ai karatu a ga isnadin kowane hadisi in ya inganta ai aiki da shi in bai inganta ba kuma sai a aje shi sabanin irin su bukhari da muslim su ne suka dora ma kansu suka ce ba za su fitar da wani hadisi ba sai sahihi shine za ka ga cewa babu hadisin da ba sahihi ba a ciki ko ƴan maganganu a cikin dirasa mai zurfi akan wasu hadisai din musamman muslim da wasu ƴan abubuwa ba nan ne fagen tattaunawa akan su ba wannan kuma yana cewa idan mutum baya tashi sallar dare kullum sai dai jifa jifa yakan farka cikin dare to zai iya yin sallah a lokacin da ya tashi ko kuma har sai in zai iya dinga tashi kullum to wanda ya rasa abu an ya samu gurgudan abin da ya samu sai amfani da shi ba sharadi ne mai sallar dare sai idan ya zama kullum yana tashi sannan zai rika yin sallar ba yawa ai bai san cewa kullum zai tashi ba wata ran ma mutuwa zai ko ba haka ba yawa dan haka ashe duk ran da ya samu dama ya tashi to sai amfani da damar sa ya sallah da fatan Allah madauki ya bashi tawfiki ya ba mu tawfiki mu ma da sallar dare da kuma duk wasu ibadu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kyautata mana lamuran mu baki daya wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.